Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niya. Kana masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Hamis 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ya famu kanun labarai.
To shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige shi a satin nan. Sannan wata hadakar 'yan majalisun Amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani kuduri jiya Larabar na hana gwamnatin Trump kwance takunkuman da aka gaba ma Rasha ba tare da amincewar majalisa ba.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa majalisar ƙasa ta Najeriya ta ce za ta dauki matakai daban-daban domin ganin an inganta tattalin arzikin ƙasar.
Ita kanta gwamnati za ta yi nata kuma gudunmuwar don kawo wannan samun ci gaba.
Ha, kuma wannan gidan rediyon ya kulla alaka da wasu gidajen rediyo a Najeriya.
Kuna zo in kulla zumunci ko kuma a madadin su gidan rediyo namu na murya Amurka. Mujaddada dangantaka da ke tsakanin da su kafafan watsa labarai da ke wannan jihohi musamman nan Gombe da Bauchi.
A kuma muna da rahoto kan taron sarakunan gargajiya a jihar Osun domin inganta zamantakewa tsakanin jama'ar su. Sai Grace Alheri Abdul za ta shigo da shirin ta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. Duk da cewa Trump ya nuna cewa zai yi na'am da duk wata sabuwar hanyar warware rikicin Israel da Falasɗinu, koda kuwa bata hada da kafa ƙasashe biyu a wuri guda ba. Bayanin Trump na cewa Amurka na iya yin na'am da tabbatar da kasancewar ƙasa ɗaya tilo a yankin a matsayin mafita mai dorewa, al'amarin da ka iya gurgunta kokarin da Amurka ta shafe shekaru gwammai tana yi na ganin an kafa ƙasar Falasɗinu ganga da ta Isra'ila. Ina nazarin batun kafa ƙasashe biyu wuri guda da kuma batun tabbatar da ƙasa ɗaya tilo, amma zaɓin da ɓangarorin biyu suka fi so shi ne ni ma na fi so, a cewar Trump a yayin wata hira da manema labarai ta haɗin gwiwa da Netanyahu. Ya ƙara da cewa zan iya harka da kowane zaɓi, da na ga kamar kafa ƙasashe biyu ganga da juna zai fi, to amma fa a ƙashin gaskiya muddin Isra'ila da Falasɗinu suka kasance cikin farin ciki, to ni ma zan yi farin ciki da duk irin zaɓin da suka yi. Yayin taron manema labaran, Trump ya kuma buƙaci Netanyahu da ya ɗan dakatar da aikin faɗaɗa matsugunan Yahudawa a yankunan da Isra'ila ta mamaye, yayin da fadar White House ke ƙoƙarin farfaɗo da batun cimma zaman lafiya a gaba ta tsakiyar.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi matuƙar kare tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige a wannan satin. Ya ce haramtaccen al'amarin nan ne na kwarmata bayanai a hukumar leƙen asiri ya rutsa da Michael Flynn kan tattaunawa wadda ya yi da jakadan Rasha a Amurka. Kuma a cewar Trump, manema labarai ba su yi ma Flynn adalci ba ko kaɗan. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a fadar White House tsaye ganga da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu, Trump bai bayyana dalilinsa na tilastawa Flynn ya ajiye aiki ba bayan kwanaki 24 kawai da fara aikin. Duk da kuwa cewa fadar White House ta ce hakan na da nasaba da ƙara shakkan halin tsohon janar ɗin da shugaba Trump ke yi. Ya ce jami'in da ke ta kwarmata bayanan sirri kan tattaunawa Flynn da jakadan Rasha Sergey Kislyak suna ƙoƙari ne su rama irin mummunan kayan da jam'iyyar Democrat ta sha tare da Hillary Clinton, wato tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka da Trump ya kayar a zaben shugaban kasa na watan Nuwamban da ya gabata. Amma mai magana da Donald Trump, Sean Spicer, ya faɗa ranar Talata cewa Flynn ya yi bayanin ƙarya ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da wasu jami'an gwamnati makonni gabanin rantsar da Trump ran 20 ga watan Janairu, inda ya gaya masa cewa bai tattauna da Kislyak kan wato takunkumin da tsohon shugaba Obama ya kakabawa ƙasar Rasha ba.
To karfa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata hadakar ɗan majalisun Amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani kuduri jiya Laraba na hana gwamnatin Trump kwance takunkuman da aka kakaba ma Rasha ba tare da amincewar majalisa ba. Kwarmata tattaunawar shirin nan tsakanin Flynn da jakadan Rasha a Amurka kan takunkuman da aka kakaba ma Rasha ya sa kudurin doka irin wannan ya zama wajibi, abinda wani fitaccen ɗan kwamitin majalisar wakilai mai suna Adam Schiff ya gaya ma manema labarai kenan a wani taron 'yan jarida da aka kira wajen gabatar da kudurin. Schiff yana magana ne kan tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro Flynn, wanda ya aje aiki ranar Litini saboda matsin lambar da ta biyo bayan gane cewa Flynn ya yi tattaunawa da jakadan Rasha a Amurka gabanin rantsar da shugaba Donald Trump. Idan dai binciken gaskiya za a yi, to dole ne mu binciki Janar Flynn. Dole mu yi nazarin abubuwan da suka tattauna da kuma abin da tattaunawar ta kunsa. Dole kuma mu kira shi ya yi bayani a cewar shin. Mai ladabtarwa na marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat, Steny Hoyer, ya ce ya yi imanin cewa aniyarsu ta samu goyon baya ainihin daga jam'iyyun biyu ta yadda za a iya gabatar da kudurin ba tare da an yi amfani da ikon yin gaban kai wajen yin watsi da shi ba.
Tashe-tashen babamai waje biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 6, sannan wasu da dama kuma sun samu raunuka a jiya Laraba. Jami'an sun ce fashewar mafi muni ta auku ne a gundumar Kabiluta Muhammad, wadda ke daura da iyakar Afghanistan, inda wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa bayan da jami'an tsaro suka gano shi suka yi kokarin tsaye da shi. Wannan fashewar ta halaka jami'an tsaron Pakistan 3 da fara hula 2. Dan kunar bakin waken na 2 wanda ke biye da wani mahari an bindige shi har lahira lokacin da yake kokarin tayar da babban da yake goye ya damara da su a jikinsa. Wani bayanin hukumar soji ya ce yan kunar bakin wake ne biyu suka fito daga Afghanistan suka shirya kai hari a wani wurin da ke kunshe da office da wuraren horar da sojoji da gine-ginen zaman iyalan ma'aikatan karamar hukumar a garin Galanai. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Fara da batun taron majalisar ministocin Najeriya wanda suka ce suna iya bakin kokarinsu domin samar da matakan da za su inganta tattalin arzikin Najeriya. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, shi ne ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
A cikin irin waɗannan matakai ya haɗa da cewa dole a jawo 'yan kasuwa masu zama kansu don a ba su ragamar gudanar da kashi da shi kansa harkar tattalin arziki. Ita kansa gwamnati za ta yi nata kuma gudunmuwar don kawo wannan samun cigaba. Kamar misali, akwai bukatar cewa dole a tashi su yi abin kasa harkar samun wutar lantarki a ƙasa gabaki ɗaya, sannan da ƙirƙirar aiki wanda yake ana sa rai a ƙirƙiri kamar wato sababbin ayyuka wajen miliyan 15 a cikin shekara hudu ko biyar masu zuwa nan gaba.
To amma ba ka ganin cewa ba tare da an yi matsayi akan maganar darajar naira a idon kasashen ƙetare ba lalle ne a ga wani tasirin duk matakan da gwamnatin tarayya za ta dauka domin farfadowa da tattalin arzikin kasa ba.
Matsalar naira matsala ce da take da dangantaka da matsalar karar arzikin kasa. Yanzu haka irin matakan da gwamnati ta dauka, masu saurare suna sanar da cewa yanzu tuna da ta taso a yankin da ake haƙo Umar Bekir a Niger Delta ta fara lafawa. kuma ana nan ana ta kokarin gyare-gyare na wasu bututun mai da aka lalata ana kuma tattaunawa da su kansu manya da kanana jama'a mutum shine riƙon gadabar mulkin Najeriya a 'yan kwanakin nan yana ta ziyarce-ziyarce a wannan yanki kuma ana ganin amfanin abin domin samun zaman lafiya a wurin ya fara sa shi kansa man da ake fitarwa a sai da kasar waje yana bunƙasa sai kuma gashi a duniyar ma farashin man ya fara bunƙasa abin da nake so na ce shine kasar mu rashin dala isassu shine babbar matsala ta kasa ita ta shafi naira
maganar noma noman nan shi ake cewa shine ginshikin arzikin da zai yi abubuwa da yawa wurin tallafawa arzikin kasa amma kashi biyu cikin ɗari kawai aka sa a cikin kasafin kuɗi ba ganin wannan ma ba a yi shimfiɗa mai kyau ba
to akwai shirin na musamman a ƙarƙashin wannan sabon tsari da gwamnati ta fito da shi cewa za a bunƙasa harkar noma duk da cewa abin da ake bayarwa a harkar noman kana ganin kaɗanci rahoto da aka kawo wa gwamnati a yau a taron majalisar ministoci Najeriya fa da ita ce ta biyu ko kusan ita ce ta uku yanzu a harkar noman shinkafa abubuwan nan sun fara bunƙasa
Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Nigeria.
To daga batun majalisar ministocin Najeriya sai a canja Osun a cikin garin Ejesha sarakunan gargajiya ne suka taru domin tattaunawa yadda za su inganta zamantakewa tsakanin jama'ar su. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Oni na Ife Oba Enitan Ogunwusi ya yi kira ga sarakunan al'ummar Yarbawa su yi kokarin samar da zaman lafiya da haɗin kai ga ilahirin jama'ar da suke yankunan su kana kar su sanya siyasa a harkokin mulki. Oba Enitan Ogunwusi ya ce abinda suke yi samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a a jihar Osun abinda suke yi haɗa kan jama'a tare da taimakawa jama'a don su ci gaba ƙasa ma ta ci gaba oni na FM ya ƙara da cewa babu yadda za a samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba shi ko Oba Obukun na ƙasar Ejesha Oba Adekunle Aromalaran ya buƙaci sarakunan gargajiya su riƙa yin abinda zai kare mutuncin sarakunan gargajiya da masarautun gargajiya tare da yin jagoranci na gari ga talakawansu anashi jawabin oni Yeruna Esaoke Oba Adeyemi Adediran ya ce dukkan majalisar sarakunan gargajiya na jihar Osun suna cike da farin cikin wannan taro kuma sun gode wa Allah da aka yi wannan taron domin zai samar da haɗin kai da zaman lafiya da kuma ci gaba sarakunan gargajiya Oba Oba Chip Chip da Bale Bale da dama sun halarci taron makasudin taron dai shine don haɗa kan al'ummar Yarbawa musamman sarakuna Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To hukumar wannan gidan rediyon ta kulla dangantaka da wasu kafofin yayin labarai a Najeriya wanda manajin editor Aliyu Mustafa Sokoto ne ya jagoranci wannan tattaunawa da waɗannan kafofin yayin labaran
Na zo ne da dalilai guda biyu. Na farko na zo in kulla zumunci ko kuma a madadin su gidan rediyo namu na Murya Amurka mu jaddada dangantaka da ke tsakanin da su kafafen watsa labarai da ke wannan jihohi musamman nan Gombe da Bauchi ta yadda za mu aiki tare da su. Na ɗaya kenan. Na biyu na zo ne domin yayata wani shiri na musamman da muka shirya a nan Murya Amurka na bidiyo. Domin nuna wa amfani da su wannan kafofin watsa labarai din wajen yayata shi wannan bidiyo din wanda ya kunshi bayanai game da kungiyar ta'addanci nan ta Boko Haram ta Najeriya domin mutane su daɗa fahimta cewa abubuwan da kungiyar nan take ba musulunci ba ne bayan da musulunci ya ce ka yi kabbara ka shiga masallaci ka hallaka mutane.
Akwai wasu shiri da kuka yi ma waɗannan gidajen rediyo da zai taimaka musu wajen isar da wannan sako.
Idan muka kula irin wannan dangantaka da su cuɗe ne cuɗe ka za mu yi. Na farko dai za mu dinga musaya shirye-shirye a tsakaninmu da mu da su. Na biyu suna iya samun horaswa ta wajenmu ko a nan cikin Najeriya ko kuma a can Amerika ma in ta kama sannan kuma sau da yawa sukan samu agaji na kayayyakin aiki.
Daga bisani shugabannin kafafen yada labaran da ake son kulla yarjejeniyar da su sun tofa albarkacin bakunan su kan wannan batu.
Sunana Ibrahim Idris Abubakar, shugaban gidan talabijin na jihar Bauchi. Mun dade muna da wannan yarjejeniya da BOA kuma muka sabunta ta nan ba da dadewa ba a dan shekaru na ga biyu ne da suka wuce.
Sunana Sadiya Ibrahim Biyu, ni ce General Manager na Progress Radio FM Gombe. To yanzu muna shirye-shiryen hada alaka ne wanda muke ganin zai amfane mu baki daya daga munan local radio stations zuwa can muryan Amurka. Muna ganin cewa zamu bada goyon baya 100% danganin mun cimma burinmu.
Sunana Gidado Umar Kumo, shugaban gidan radio na Repawa Gombe. Mun tattauna da management dinmu kuma mun amince zamu yi wannan, zamu gina wannan dangantaka domin hakika dama abun bukata ne mu a gurinmu gidajen radio wanda suke nan gida kuma ake sauraron mu a kullum. Duk lokacin da aka ce an samu ni shiri wanda zamu dinga yi tsakaninmu da muryar Amurka, hakika za a samu ƙarin ilmantarwa domin dama shine aikin wannan gidajen radio.
Faruku Mu'azu Gombe ne wadda nake wakiltar GMC Radio, wato gidan radio mulkan jihar Gombe. To alhamdulillah zuwan shi Alhaji Aliyu Musa Fansokoto na muryar Amurka zuwa nan Gombe domin wato hada alaka tsakanin waɗannan kafafin yaɗa labaru da muke da su a nan jihar Gombe da kuma ita kanta muryar Amurka, wato abu ne mai muhimmanci kuma na imani wannan dangantaka zai taimaka gaya wa mu kafafin yaɗa labaru.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Dan ku an jari mu ba yake ibar mai hadau kai kada haka ne tunani in ka da wadan.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17, ga kuma shirin mu na gaba.
Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoyi ba
masu saurare. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1026 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe wannan kungiya, ranar Talata da ta kasance ranar nuna ƙauna ta duniya da ake kira Valentine's Day, ɗaya daga cikin iyayen ƴan matan da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram ya aika da saƙon ko ta kwana ga kungiyar da ke fafutukar ceto ƴan matan, inda ya bayyana godiya da dukkan ƙoƙari da suke yi. Bisa ga cewarsa, babu wanda yake ce musu komai game da ƴan matan. Ya ce babu wanda za su iya tunkara a ƙauyen domin sanin halin da 'ya'yansu ke ciki. Ya kuma yi tambaya da cewa, kuna da wani ƙarin bayani? Ko akwai yiwuwar za mu sake ganin su? Kana gani suna da rai? Menene gwamnatin tarayya take gaya muku? Muna fata kuna tattaunawa da su a kan batun domin muna jin labarin abin da kuke yi kullum. Muna yi wa ƙungiyar Bring Back Our Girls addu'a kullum domin in ba domin ku ba, da tuna an manta da mu. Ya ƙarasa da rubuta sunansa da sunan 'yarsa da har yanzu take hannun ƙungiyar Boko Haram. To a shirin domin iyali, kowace rana ce ta nuna ƙauna. Muna kuma fata ba da daɗewa ba, Allah zai haɗa 'yan matan Chibok da ƙaunatattunsu cikin alherinsa.
Promise me that you'll give faith a fighting chance, and when you get the choice to sit it out or dance.
Kimanin watanni shida da suka shige shirin domin iyali yayi hira da waɗansu mata da Allah yayi wa gidan dogo suka samu kubuta daga hannun kungiyar Boko Haram. Ɗaya daga cikin su da kungiyar ta yi wa auren dole tana da tsohon ciki. To shirin ya sake komawa domin ganin halin da mai cikin da zamu saya sunanta take ciki.
Wannan aure da ake cewa ana muku aure a Sambisan nan. Iya ake daurin auren yana nan kamar yadda muka saba yi ne a nan gida.
A babu kawai in muna zo ne kawai za su zo in sun zo sai su yi printing wanda suke so ga wannan ne.
Idan zan iya tuna kwanan baya da na zo nan na yi hira da ke na samu kina da ciki kusan wata bakwai. Ban sani ba ko za ki iya min bayani yaya bayan da na barki.
Bayan da ka bar ni dai gaskiya na gode wa Allah. Ni ma ban san man akan cewa zan haifu ba domin na sha wahala sosai da ciki din. Na sha wahala na sha azaba. To bayan ka tafi dai haifuwa ya zo ya kawo kai za a ɗauke ni an kai ni asibiti. Kwana da ɗaya a asibiti na biyu kafin na haifu an kai ni har specialist da an kai ni haka dama har ana so an yi ni aiki. Allah da ikon shi yaro ya mutu a ciki na Allah da ikon shi suka yi yanda suka yi suka cire yaro na sha wahala amma yaron bai soka da rai ba.
Tun lokacin da kike zaune kuma mun gaya wa duniya cewa ga abin da ya same ki akwai wasu kungiya ko hukuma ko gwamnati da suka fito domin su ga sun taimaka miki musamman ma ko da lokacin da kike fama da juna biyu har lokaci da kika sauka?
To gaskiya na gode wa Allah na gode musu akwai kungiyar da sun zo sun taimaka mini ana ce ma kungiyan yan riski yan riski ana ce ma yan kungiyan
yan rescue ko
sun bani abinci sun taimake ni da kuɗi sun bani filin kwanciya da su irin su kayan aiki kanana sun taimake ni da shi gaskiya na gode ba abin da zan iya faɗa na gode wa Allah na kuma na gode musu bayan wancan ba wanda ya sake ya zo sai kai din ne da yanzu da ka zo din.
To yawa irin ku mata da suka samu suka kubuce daga hannun Boko Haram suka dawo cikin al'umma suna fuskantar wani hali na rayuwa musamman cikin mutane da suke zaune da su suna musu kallo da wani irin ido haka din nan. To ban sani ba ko ke kina fuskantar irin wannan yanayi?
To ani gaskiya dai a cikin gidan nan dai tun nazo ba wanda ya taba min kallo in da nazo an karbe ni da hannu biyu wayanda muna tare sun karbe ni mama na mata karbe ni ba wanda ya juye mini baya a lokacin da na haifu ma mutumin da muna gida ɗaya da shi nan shi ma yana ciki ɗaya daga cikin masu taimakona sun taimaka mini yanzu gidan da muna zama a cikin nan ma albarkacin shi ne shine ya taimake mu an ba mu gida muna zama an ba haka damu ba ba mu da gurin zama amma albarkacin shi ya taimake mu yayi magana an ba mu gida muna zama shi ma yana ciki ɗaya daga cikin masu taimakona ban san watakila waɗansu mutane a waje shine ba sa son gani na tun na dawo a cikin dajin nan ba amma wayanda muna gida ɗaya kam sun karɓe ni.
To mu koma ga lokacin da kuke hannun yan Boko Haram ɗin nan shi wannan mutumin da aka baki a matsayin mijinki za ki iya tuna sunansa kuma ko kuna zama da shi ku yi hira da shi kamar yadda mace da miji suke yi wani irin mutum kika fahimci mutumin
ne? Ni ban fahimce shi komai ba ina mishi ganin makiyina ne ko in yana min magana ma bana mishi magana domin in ya zo yana nuna mini bindiga yana dukana yana bani azaba wahalan da yana bani ba na wasa ba kafin ciki ya shiga tsakanin da shi ma san da ya nuna zai kashe ni ne kafin nan na yarda nace to akan da in rasa raina ban san watakila Allah ma ya gan abinda ya faru da ni ba a so na ba saboda haka bari in mika kaina kawai akan da in rasa raina watakila ko zan sake in gan yan uwana shi yasa na mika mishi kai har ciki ya shiga tsakanin mu da shi shi mai suna bana sunan shi bana.
Kuna biye da mu shirin domin iyali ya yi hira da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da waɗansu makafi suka riƙa yi wa fyaɗe a jihar Naija wadda ta bayyana cewa gwamnatin jihar bata cika alƙawalin da ta yi musu na kulawa da yaran ba. Shirin domin iyali Ya yi tattaki zuwa ofishin shugabar hukumar kare haƙoƙin ƙananan yara ta jihar Barista Maryam Kulu domin jin abin da ya hana hukumar cika wannan alƙawari. Ga bayani da ta yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Ita uwar abin da ya kamata ta yi mana shine in da ya gama shan magani in ta ga yaron bai samu sauki ba sai ta dawo wajen mu ta ce mana gashi ya gama yanzu bai samu sauki ba kuma tana neman a sake mai da shi asibiti sai mu mai da shi asibiti kila a canza mishi magungunan da ake bashi makaranta kuma ya kamata a ce ta ita ma ta sa ido don mun tabbatar mun kai shi makaranta an mai da shi makaranta ya fara makarantan an gaya musu zai fara zuwa to in ita bata taimaka mishi sai na ce wannan ba zai yi mu yi mu kade bai sai mun hada hannu
amma ita bayanin da ta yi cewa abin da ya sa bata dawo nan ba aikatakku jami'an ta sun ce za su rika samun ta a gida shi yasa ta zamanta a gida ba ku ga kamar ita ma tana da dalili
ita ma tana da dalili gaskiya tabbas akwai wannan amma tunda ke ita take da ciwo din in ta gan ba a zo ba tunda akwai mutane sosai kai iyaye in kun gan akwai wani matsala sai ku immediately sai ku gudo ku gaya mana akwai waya ai ko ku buga waya ko ku zo ku same mu
ba ku ga kaman suna da rauni tunda makauni ya ce ita ma uwar ba ha ga kaman ita ma tana da rauni ya kamata ku dan dube ta na wani ko kuma duba ta musamman ma
to dai tunda uwar tana cikin wannan hali din lalle zamu duba
ta uwar ma mun tunda bata da lafiya a kwance take
uwar bata da lafiya to ai bamu ma sani cewa bata da lafiya ba bamu ma sani ba to ka gane in bata da lafiya ai ba za ta iya ma to kula da din ba so dole ne a ƙara miƙe taimako ta wajen ta sosai fiye da wanda za a ce shi yana magani ko yana da ƙarfin shi in Allah ya yarda za a yi
yanzu yaron nan za ku koma tunda har yanzu bai warware ba cikin shi na ciwo za ku sake koma ko ya za ku yi
ina ji insha Allah ko jiya ma da muka ji labari din ai an je an dubi yaro din kuma za a kai shi asibiti kuma hatta ita ma in Allah ya yarda za a taimaka mata
yanzu ina aka kwana game da waccan shari'ar
na
makafin nan har yanzu suna can gidan yari sai karshen watan uku za a dawo koko ita alƙaliya ta canza wani tsari
har yanzu muna dan saurara domin akwai dalilai sosai har yanzu police ba su samu sun canza su ma charge din da suka yi ba to in ba su samu sun canza ba ka gane ba abin da za ta iya yi
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilan Sanusi Adamu da kuma Mustapha Nasiru Batsari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan ta kaice
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige shi a wannan satin. Wata hadakar ƴan majalisun Amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani kuduri jiya Laraba na hana gwamnatin Trump kwance takunkuman da aka kakaba marasha ba tare da amincewar majalisa ba. Tashi-tashen bama-bamai wajen biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla shida sannan wasu kuma da dama suka samu raunuka. Adadin cinikayya da kuma tsadar kaya sun haura a watan Janairu a Amurka. Al'amarin da ka iya nuna cewa ko kuma ya nuna cewa ya kamata babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya mai sauraron mu yau da kullun Alhaji Hussein Dambo munna auren ƴar Sanifisat Husaini Dambo da angonta Ibrahim Sani Dabai wanda za a daura gobe Juma'a idan Allah ya kai mu a masallacin Goruba da ke garin Katsina. Hawa kuma muna mika dubin gaisuwa da fatan alheri ga Ahmadu Mai Tebur a ungon Mai Hwada Kwantagora da Mai Gari Tela da Dan Jumma Chairman sai Mamman Inuwa Tela a bakin kasuwa Kwantagora. Yanzu Ahmadu kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai Cubahiro Jiodo ne da ya bada umarni da injiniyanmu John Elson. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.